الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف، بأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبو، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شين درس منا نبيركو نوانا لانا لهدي شاترا قذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليهو لتلاتين لتكوس wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 9 miladiya ta 2017. A wannan darussa da muke yi a cikin sharhin Alfiyatu Suyuti fi Ilmi Alhadith, wannan shine darasinmu na 23 daga fara darussa a cikin wannan alfiya, shine kuma na 5 a wannan zagaye na wannan karatu. Muna cikin bayanin suwa ne ne ake karbar hadisan su, suwa ne ne ba a karba, inda ya fara kawo mana sharadin karbar ruwayar mutum, sai ya cika wasu sharuɗa da ya bayanin su. Na farko ya zama adali, na biyu ya zama mai kiyaye ilimin sa, inda ya bayanin menene ake nufi da adali. Adali ya faɗi wasu sifofi guda 7 guda 5 wanda dole ne sai sun samu kafin ya zama adali a gurin malaman hadisi. Na farko ya zama musulmi ba kafiri ba. Kafiri yana iya jin hadisi amma ba za a karɓa ba sai bayan musuluntarsa. Sannan kuma ya zama baligi ba yaro ba. Yaro yana iya jin hadisi, yana yaro bayan ya girma, kuma in ya bayar a karɓa. Ya zama mai hankali ba mahaukaci ba. Mahaukaci ba a karɓar komai daga wajensa saboda an ɗauke masa alƙalami. Idan hauka ne da za su zai same shi na wani lokaci kuma ya waltsake ya dawo ya yi hankali, to in ya dawo cikin hankalinsa, cikin hayyacinsa, za a iya karɓar abin da yake faɗa matuƙar ya cika sauran sharuɗa. Amma idan ya kasance koyaushe cikin haukansa yake, to wannan ba za a saurari komai daga wajensa ba. Sannan sharadi na hudu na adali shine kada ya zama yana aikata laifuffuka na saban Allah. Mun faɗi me ake nufi da kada ya zama mai aikata laifuffuka na saban Allah? Wato kada ya zama yana yawaita laifuffuka baya tuba. Ba wai ana nufin kada ya zama a rayuwarsa bai taɓa yin laifi ba, ko kuma baya laifi kwata-kwata. Wannan in an ce shine adali, to ba za a samu adali ba. Ana nufin ya zama mafi yawancin lokutansa ghalibu ahwalihi ta'atullah, wannan shine wanda ake cewa al'adil. Sannan sai ya kawo wala kharma muru'atin, ai wala kharima muru'a kai ya zama yana da abinda zai gusar masa da mutunci abinda zai gusar da mutunci wato ya zama mai kiyaye ladubba da wasu dabi'u na dattako na mutuntaka a cikin al'umma kai ya zama na mutumin da yake abubuwan da zuciyarsa zai zube zubewar mutunci ko abinda yake zubar da mutunci yana shan bamban tsakanin al'umma da al'umma kabila da kabila kasa da kasa akwai abinda a wani gurin yana zubar da mutunci amma wani gurin baya zaman zubar da mutunci al'adar su ba komai dan mutun yayi amma al'adar wasu idan mutun yayi wannan mutuncin sai zube akwai yanzu a wasu al'ummomin dan mutun babban malami ko limamin juma'a ko mai gari ya tafi ba fula a kansa balle rawani wanda ba zai zo masa da mutunci ba sai ga babban malami ba hula yana yawon sa haka zukan mutanen Mauritania zai sa babban riga amma ba zai sa hula ba kuma hankalin su kwance ba komai amma mu a ce yanzu limamin juma'a ranar juma'a gaishe ya sako babban riga amma ba hula ya zo malam lafiya a wasu guraren kamar su kasashen yamma dan mutum ya sa coat ya sa necktie wannan duk ba zubar masa da mutunci shigar su ce haka malamin sai so ya hawo minbari ya hudu ba da coat din sa ba wanda zai ji wani abu daidai yayi ba bai kawo wani sabon abu ba amma mu nan zai yiwu a ce ranar juma'a liman ya zo da coat ya hawo minbari wani ma in bai sani ba har aka yi sallar ya ji labari zai sake sallar sa ce ai yau an ce wani arne ne ya yi sallar ba yau an ce wani arne ne ya mana sallar ce me ce ko ce a jikinsa har da wannan abin da suke daura wuya to kaga ko ba ko ne ya zo mai sa coat din malami ne mai sa coat din in ya zo nan dole mu bashi babban riga in zai hau minbari ba za mu bashi ya hau da coat din sa ba a wani garin babban malami da yake da mutunci baya hawan keke in an ganshi kan keke za a yi ta mamaki malamin nan an ganshi akan keke ko an ganshi akan babur yana tuka babur mu kunan malamai nawa ne da kekunan suke zuwa gurin karantarwa su dawo je da baburan su dawo ba a ganin komai ba a jin komai yanzu akwai sanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake ba labari cewa a Syria yana shek dinsa yana koyar yana karanta abinda yana gyaran agogo amma an san shi a shek to duk sanda zai fita yaje gurin gyaran agogonsa ko yaje maktabatul zahiriya wani library da yake zama yana da kekensa suke hawa ce kawai sai yaga an yi katon dinsa a cikin jarida irin na bandariya din nan cewa ga shek akan keke ana ta nuna irin an samu wani labari mai na bandariya to su kaga a can yanzu kamar a Saudiya ai kaga dai talaucin malami ba zai hau babur ba in ya hau babur kuma to zai zama abin labari to kaga abinda zai zubar da mutunci a wani guri ba lalle ya zama mai zubar da mutunci ba yanzu a nan kasar mu malami zai iya zuwa Abuja ya je restaurant ya ci abinci ba kuma wani abu dan kaga mu da shi a restaurant yana ci abinci ba zaka ji komai ba amma a kamar irin kasar Saudiya haka ba da malami ya shiga madam cabici ba sai yi ba in an ganshi kuma za a rike baki malamin nan me yake so ya zama me aka yi ai an ganshi a restaurant fa a restaurant an ganshi to sai ya zama abin magana so kaga shi abin da yake zubar da mutunci ba shi da wata ka'ida guda daya shi yasa wasu malami ma suka ce a cire shi daga babin adala ka a sa shi cikin wani abin da shi za a kalla a ce mutum adali ne to mutum zai yi wa ya zama adali a nan garin kuma in ya je wani gari ba adali ba ai ba zai yi ba shi adali duk adali ne a ko ina yake to mu a kasan mu adali ne duk da ya hau kekensa adali ne duk da ya ci abinci a restaurant adali ne amma yana fita wani guri kuma a ce ya zama ba adali ba saboda a kasar su yana cin abinci to shi yasa suka ce wannan bai kamata ya shigo ba don haka wasu da yawa daga cikin malamai suna gaba za a lissafa shi cikin abin nan cikin abin da zai yi zai zubar da abin nan ba wasu kuma suna ganin kowace kowanne al'umma ta lura da irin nata akwai abubuwan da za a ce wannan yana zubar da mutunci za a ga malami a bakin kasuwa yana cin abinci kaga ai dole mutunci zai zube ce a ga liman a bakin kasuwa ya tsuguna a gurin wata mace ta zo masa wake da shinkafa yana ci kaga da matsala in aka ce mutun yana haka ko kuma a ce ga shine babban limamin gari amma kullun a dandalin mai shayi ne yake hira kaga ai ba zai yi ba haka ko mu nan waɗannan abubuwan duk ba za su yi ba to kiyaye su din yana da kyau koda kuwa ba za su zama cikin khawarimul muru'a ba sannan yace wala mughaffalan yanzu ya shiga kuma ta'rifin adabt abinda ake cewa kiyaye ilimi kai zama mughaffal mughaffal shine duk abinda yaji baya kiyaye shi wato zai ji abu amma da an kawo masa ba zai iya bambance daidai da ba daidai ba zai iya gwama abubuwa kamar mutumin da yake bacci ya tashi cikin magagin bacci duk magana da ake ga masa ba zai kiyaye ta ba da ya waltsake aka ce ai an yi maka bayani dazu ake so ka maimaita bayanin nan ba zai iya maimaita shi daidai ba to wannan shine mughaffal zai ji abubuwa amma baya iya tantance daidai da wanda ba daidai ba to duk mutum in ya zama a haka a gurin malaman hadisi wannan condemn ne ba za a karba hadisin sa ba hadisin sa in ya zo to hadisi ne mai rauni kwarai da gaske sannan yace yahfazu in yumli kitaban yahfazu in yumli idan yana bada hadisi bil imla al imla shine ka bada abu da ka karantar da mutane da ka kai malamin da zai bayar da hadisin sa da ka zai bayar to ya zama ya kiyaye abin san da yake bayarwa ya bayar da shi kamar yanda aka karanta masa kamar yanda ya dauka kada ya dauka daban yazo bayarwa kuma ya bada wani abu daban in ya zama haka to ya zama ba mai kiyaye ilimin sa ba wannan ba za a karbi hadisin sa ba shine za a ce da shi sayyul hifz ko kathirul awham yana da yawan kurakurai ko haddasa maimuni ce to wannan ba za a karbi hadisin sa ba sannan kitaban yadhbitu ya zama na inda littafi ne kuma zai bayar da hadisin to hadisan da ya rubuta a littafin sa ya kiyaye shi ya kiyaye littafin sa kamar yadda muka ce akwai wanda zai bayar da ka akwai kuma wanda zai dauko littafin sa yana karantawa daga cikin littafin sa to shi ma sai ya zama sharadi ya kiyaye littafin san da ya ji hadisan ya rubuta hadisan a littafin sa ya kiyaye littafin sa bai saki littafin sa yayi ta yawo a hannun mutane ba waɗanda watakila su iya shigar masa da wani abin da ba yadda yake ba ko su yi masa wani gyaran gaggan abzinawa ya zama bai sani ba wannan shine hifzul kitab shine hifzul kitab dhabtul kitab mutum wanda ya ji ya rubuta to ya kiyaye abin da ya ji kai ya bayar da shi aro kai ya bayar da shi aro dan akan samu waɗanda za su ɗauki littafin mutum da ya rubuta hadisansa ko ya jiyo hadisansa a ciki su yi masa ƙare-ƙare a ciki su ƙaƙƙara wasu hadisan da ba nashi ba yana iya zuwa ya karantar a matsayin hadisansa alhalin ba nashi ba ne daga lokacin a tuhume shi da maƙaryaci ne shi saboda an ji shi yana karantar da hadisan an san bai ɗauke su ba to ya zama yana kiyayewa akwai waɗanda suke wato a shararai ne sukan ɗauki littafin wani malami su ɓata masa shi bai sani ba ko su saka wasu hadisai a cikin hadisansa bai sani ba kamar yanzu abin Abdullahi bin Salih Abu Salih katibul layth wani ne daga cikin marwaita Allah ya jarrabe shi da wani mugun makoci makocin nan ya iya rubutunsa in ya yi rubutu sa ka ɗauka rubutun Abdullahi bin Salih ne amma ba rubutunsa ba ne amma ya iya kwaikwayon rubutunsa to yakan yi rubutu kamar yadda Ibn Hibban ya kawo a cikin Al-Majruhin yakan zauna da daddare sai ya rubuta hadisai daga Zuhri hadisai da yawa da yawa da yawa akan cewa waɗannan hadisansa ne da ya ji daga Layth an Zuhri sai ya jefa masa ta tsakar ta katanga sai ya tashi sai ya ga takardu duk da hadisai da rubutunsa sai ya ɗauka ko yara ne suka zubo masa suka watsan masa daga hadisansa ko iska ce sai dauka ya hada da hadisan sa sai je da karanta mutane su kuma malamai da suke sa ido akwai malamai masu sa ido malaman hadisi sun san hadisan sa sun san hadisan zuhuri sun san da ba nashi ba da sun zauna sun je na kawo na hadisan sai san cewa akwai matsala ko dai yana yin ƙarya yana kawo hadisan ƙarya ko ku a ya samu ko hadisan ba nashi ba yana san nashi to abinda ya same shi kenan akai watsi da shi an jarrabe shi da wannan akwai wani da ake kira Sufyan ibn Waqi Waqi ibn al-Jarrah babban malamin hadisi ne shahararre to akwai ɗansa Sufyan ɗansa yana da wani sakatarinsa wanda shi yake rubuta masa dukkan hadisansa in ya kawo shi yake bashi ya rubuta to sakataren na shi mugu ne in ya tashi rubuta masa hadisai in goma ne sai ya ƙara masa su zama 11 ko ya ƙara su zama 12 sai ya kasance yana bayar da hadisan da ba a dashi ba amma bai faɗaka ba bai sani ba ya zaci cewa sakataren nan amintacce ne yana rubuta masa daidai abin da ya bashi da aka sanar da shi cewa akwai matsala ga wajen sakatarenka warraƙinka yana maka ƙare-ƙare a cikin hadisanka abinda babu yana sawa akwai Abu Hatim Ar-Razi akwai Abu Zur'a Muhammad ibn Muslim ibn Wara suka je suka yi mai nasiha amma saboda yadda ya amince da sakatarensa yace sharri ake masa shi baya ƙara masa komai a cikin littafinsa daidai wa daida yake bayarwa wannan dalilin yasa akai watsi da shi yanzu dukkan wani sanadi da wannan mutum zai fito Sufyan ibn Waqi malamai suna condemning din hadisi wa ya jawo masa wannan sakataren nashi shi kuma saboda amincewa daga sakatarensa yake korarsa yana ganin kamar ana so a raba su ne to wannan kaga bai da zabu kitab littafin sa ne amma bai kiyaye shi ba shine yace kitaban yadbitu zai kiyaye littafin sa ba zai bari ai masa wasa da shi ba shi yasa ko aro ba sa bayarwa in yarwa minhu aliman ma yusqitu in yarwa minhu in yazan daga littafin sa zai ruwaito aliman ma yusqitu in yarwa bil ma'na in yarwa bil ma'na in kuma zai kawo hadisi da ma'ana ba da lafazin sa ba to aliman ma yusqitu ya san abinda zai canza ma yusqitu ai ma yughayyiru ma yuhilu al-ma'na ya san abinda zai canza ma'ana saboda haka kalmomin da zai dauko zai canza a cikin lafazin hadisin yana da tabbacin ba za su canza ma'anar hadisin ba to kaga wannan sai ya zama alimin bil lughal arabiyya sai ya zama ya san larabci sosai ta yadda duk wani canji da zai samu a cikin lafazin hadisin ba za su canza ma'anar sa ba wanda idan har da ma'ana zai kawo wanda kuma ya halatta a gurin malaman hadisi ruwaito hadisi bil ma'ana wanda nan gaba zai zo yi magana sa a babin da zai magana akan kitabatul hadisi wa dhabtuhu zai magana akan ruwaya da ma'ana to in zai kawo hadisi da ma'ana to ya tabbata duk lafazin da zai kawo sun yi daidai da lafazin hadisin na asali sai yace wa dhabtuhu urif in ghaliban wafaqa man bihi wasif to anan yana maka bayanin ya ake gane cewa malami mai kiyaye hadisin sa ne in haddacewa da kansa ya za a gane cewa ya haddace in ma littafin ne ya za a gane cewa littafin nan nashi ba matsala to wannan shine gabar da yake ce maka wadabtuhu kiyayewar sa urif ana gane kiyayewar sa in galiban wafaqa man bihi wasif idan ya kasance sautari hadisansa ba sa saba ma wanda aka sifanta shi da cewa mai kiyayewa ne akwai malaman da an riga an gama wanke su sun gama haye gadar su ba su da matsala hadisansu an tantance an tabbatar hadisansu ingantattu ne to in ana son a gane cewa wane cikin abokansu wanda shi ma yayi karatu a irin nasu shi ma kamar su yake to sai a dauko hadisansa sai a hada su da nashi da nasu sai a ga cewa baya saba musu yana tafiya daidai da nasu idan yana tafiya daidai da nasu to sai a gane cewa shi ma kamar su yake amma idan ana ga yana saba musu su sun ruwaito hadisi mauqufi wato sun kawo shi a matsayin maganar sahabin annabi ne ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai aga ya kawo shi a maganar matsayin maganar manzon Allah kaga ya saba musu ko sun ruwaito shi mursal wato sun basu ambaci daga tabi'i kawai suka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam basu fadi wasu da tsakanin annabi da wannan tabi'in ba shi da ya tashi sai ya kara sunan wani sahabi kaga ya saba musu ko suka ruwaito hadisin a musnad abi huraira wato suna cewa hadisin abu huraira ne shi kuma yana cewa hadisin ibnu umar ne kaga ya saba musu to in aka sabu yana sassaba musu su su ce kaza shi kuma aka dauna shi riwayar sai aga shi kuma ya ce kaza to za a fahimci cewa to yana da matsala amma in aka cewa hadisansa da nasu suna ta tafiya daidai su da mun riga an gama da su an yi screening din su an riga an tabbatar da in aka ga nasu yana tafiya na cewa to shi ma kamar shi yake ba ya da matsala shine ma'anar in ghaliban wafaqa man bihi wusif man bihi wannan damirin yana koma zuwa ga dhabt ay man bidhabt wusif wanda aka sifanta shi da cewa mai kiyayewa ne wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da suke gane cewa malamin nan wato yana kiyaye abin da yake yi wani lokaci sukan bi hanyar ikhtibar wato jarrabawa sukan jarraba rawi ta yaya suke jarraba shi shine za su dauki hadisansa wanda nashi ne sun tabbatar nashi ne sai su ratsa wasu hadisan da ba nashi ba a ciki kamar hadisansa guda 30 sai su dauko guda 9 sai na 30 din sai su saka wani ko abin nan na 10 sai su saka wani sai su dauko wasu 9 ana 20 sai su kara sai su saka wani daban dauko wani 9 ana 30 sai su saka wani daban kaga sun kara guda 3 wanda ba nashi ba ko a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya sai dai ya ƙara ƙari amma ba za su duk za su nuna hadisansa ne sai su zo su ce malam ga hadisanka za mu karanta maka muna so ka ba mu ruwayarsa sai su zauna a gabansa su karanta masa idan suka karanta masa suka ji yana ta cewa na'am 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 to sun san wannan kwandin ne sun karanta masa nashi ya ce na'am wanda ba nashi ba ya ce na'am a to wannan na'am din nashi ba ta yana ganewa ba ce amma in suka ga sun karanta mishi nashi ya ce na'am suna karanta wanda ba nashi ba suka ga ya yi wani ya firgita ya dan yi firgita ya ce sake ko ya ce a wannan ba na ba ne zai ce to wannan ya san hadisansa ya san wanda ba nashi ba akwai wani malami da ake kira Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Bukay babban malami ne yana cikin malamin Imam Bukhari cikin malamin Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da manyan malamai wata rana Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Abbad ibn Mansur za su fita neman hadisai za su fita neman karatu sai Yahya ibn Ma'in sai ya ce wa Imam Ahmad Yahya ibn Ma'in wannan ɗaya ne daga cikin malamai na hadisi a cikin ƙarni na uku yana daga cikin masu tsanani sosai wajen bin ƙwaƙwafin mai ruwaya har tsoransa suke ji maƙaryata ma in ya zo inda suke sai su daina ƙaryar saboda sun san cewa yanzu nan a ranar juma'a tsakiyar jama'a zai tashi nuna mutum ya ce wannan yana yi wa annabi ƙarya a guje shi babu abin da ya dame shi yana da irin wannan jara'a za ka tsoran shi suke ji sai ya ce wa Imam Ahmad mu biya ta gidan Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn mu je mu jarraba shi sai Imam Ahmad ya ce a'a ka san malamin nan fa da kakke ne fa ba fa walabi bane wanda za ka yi masa irin wannan ya san abin da yake saboda ya san shi malami ne wanda yake ya haɗu sosai saboda haka sai ya ce da shi ina ga kakkace za mu je mu tafiya mu inda za mu je sai ya ce a'a ni sai mun je shikenan sai ya ɗauki hadisai 30 sai ya rubuta ya ratsa wasu hadisan da ba na Abu Nu'aym ba a ciki suka je suka yi sallama da wannan malamin ya fito a Abu Ahmad Yahya ibn Ma'in yana zaune akan wani dandamali mai tudu haka sai ya ce mun zo ne za mu karanta wasu hadisai na aka muna so da Allah ka ba mu ruwayarsu ya ce to bismillah ku karanta suka karanta yana zuwa kan hadisin da ba nashi bai ce wannan ba na bane sai ya kara gaba ya zo wani hadisin da ba nashi ce wannan ma ba na bane ya kara gaba sai ya ji sai ya fahimci cewa so aka yi masa ramun ne yana gamawa sai ya dubi Imam Ahmad ya ce kai na san tsoron Allah ka zai hana ka sa a yi min wannan abu ya ce wa Abbad ibn Mansur ce kai kuma yaro ne ba za ka ce a zo a yi ba malamin kaka ba wannan tsiyar daga wajen ka take ya nuna ya haihu ba ne ya sa kafa yadda ke shi sai da ya fado da kan damdamalin kasa ya ce da shi ya tashi ya kakkaɓe kasa ya ce to ai ni wannan dukan da kai min ya fi ma tafiyar da za mu yi ma'ana abinda nake zato cewa eh lalle ka san abinda kake haka ne yanzu na ƙara samun tabbaci to wannan ma hanya ce da suke gane rawi abinda akwai kissar Imam al-Bukhari da shi ma suka taɓe masa haka to galibi sukan yi amfani da sabrul hadith wato su bi hadisansa su tara su harhada shi da hadisan waɗanda suke siqat da dabaka suna yana tafiya tare da su ko yana saba musu wannan shine hanyar da suka fi amfani da ita kuma har waɗanda suka zo daga baya za su yi amfani da ita yanzu Imam an-Nasa'i zaka ga yana abinan wasaka malaman da suke cikin dabaka ta tabi'ai ko ta atba'u tabi'in tare da cewa shi a ƙarni na uku yake ƙarshen ƙarni na uku yake taya bai rayu da su bai zama da su ba malaman sa ne amma kuma yana iya magana ya ce wani laba asabi wani ta ina yake gane wannan ta hanyar hadisansu wanda Imam Muslim a muqaddimarsa ya yi ishara zuwa ga wannan sannan malam ya ce wa isnani in zakkahu adlun wal asah in addala al wahidu yakfi aw jarah wa isnani in zakkahu ko mutum biyu a samu malamai amintattu guda biyu su ce wani amintacce ne ana iya karɓar hadisinsa shine in zakkahu in suka wanke shi suka yabe shi suka bashi wannan garanti din to shike da ya zama karɓaɓɓe anan zakkahu ya ce zakkahu wani ne yake surutu a can ko zakkahu a ka'idar larabci idan aka ce isnani kaga biyu kenan zakka mufrad na mutum ɗaya ne kamata a ce zakkayahu to amma anan yayi mura'atin al-lafz ne ba mura'atin ma'ana ba lafz isnani lafazi ɗaya ne saboda haka sai mura'atin sai ce in zakkahu kuma sannan da wannan ne baitin zai miƙe in ba haka ba sai baitin ya kare wa isnani in zakkahu adlun idan aka samu in zakkahu ai in zakkayahu in mutane biyu suka yabi wani daga cikin malamai suka amince da shi ta fuskar iliminsa adlun to wannan adali ne wannan adlun shine khabar isnani mubtada ne mausuf shi yasa na kira ne amma an fara shi li'annaha nakiratun mausufa adlun khabar din sani in aka samu mutum biyu suka yabi mutum guda ɗaya to ya zama adali wal asahu amma magana da tafi inganci in addala al wahidu in ma malami ɗaya ne ya yabi mutum ya ce wannan adali ne yakfi to ya isa aw jarah ko ya soke shi yakfi shi ma ya isa ba sai an samu mutum biyu ba an gane kamar ya haikaito maka kauli biyu ne kauli na farko ya ce da kai idan mutum biyu suka yi tazkiyarsa suka ce da shi suka yi recommended ɗinsa to shi ne ya zama adali sai ce amma abin da ya fi inganci ko mutum ɗaya ne ba sai sun kai biyu ba kamar shaida ba ce wasu sun yi kiyasinsa akan shaida sai an samu mutum biyu zawa adlin sai an samu mutane biyu to amma wannan babin riwaya ba babin shaida ba ne saboda haka yakfi al-wahid idan ɗaya ma ya bayar da shaida cewa wannan amintaccen malami ne ba ya da matsala to wannan ya isa wa zada yusuf shine yusuf ibn abdulbar يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر ابو عمرو ده daga cikin manyan malaman hadisi kuma yayin malaman mazhabar malikiya wanda ya rasu cikin karni na 5 463 wannan malami sananne ne a gurin daliban ilimi sun sani shi da mai littafin at-tamhid da al-istinkar da wasu daga cikin littattafai na ilimi to yana da cewa shi ya kara da wata magana yake cewa بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبو شي ابن عبد البر ينا تشا دم متمن دا اكا سانشي مالمين حديثي ني ان سانشي مالمي ني ا cikin wannan fanni ya shahara a cikin wannan fanni to kawai mu dauka al'adali ne shi sai lokacin da muka ga wani abin da zai sa ya sauka daga wannan adalci wana suka muka samu wata suka ila zuhuri jarhin sai in mun samu wata wani suka ya fita ya bayyana akan sa amma in ba haka ba mu dauka adali ne hujjar ibnu abdul bar wani hadisi ne na ibnu abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin cewa wannan ilimi har ko da yaushe wanda zasu zo suna daukan sa adalai ne adalai ne zasu rika daukan wannan ilimi yana nufin ilimin hadisi ilimin da wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na turasin sa annabi ya ce ko duk sanda za a samu wasu sun zo daga baya sun dauki wannan ilimi to adalai ne yanfuna anhu tahrif al-ghalin suna kawar ma wannan ilimi duk gurbatawa da wasu masu wato zarme masu wuce iyaka za su yi suna kuma kawar masa da intihal al-mubtalin ƙarya da makaryata za su shigo da ita suna kawar masa da tawili na jahilai yace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya sifanta waɗanda suke dauke da wannan ilimi cewa adalai ne to ashe duk wanda muka gani yana dauke da wannan ilimi al-aslu fihi al-adala mu dauka adali ne sai idan wani abu ya bayyana daga baya wanda yake nuna cewa ashe ba adalin bane amma a karan farko babu bukatar sai mu yi bincike adali ne shi ko ba adali bane matukar dai ya shahara da wannan ilimi wannan shine abinda ibnu abdul bar ya fada suyudi anan yake ce maka wa abau amma malamai sun fafur sun ce ba su yadda ba wannan magana da ya kawo ba su yadda ba akwai wanda sun goyi bayan sa akwai wanda suka goyi bayan ibnu abdul bar bayan ya fadi wannan magana ibnu jazari sun goyi bayan sa amma akwai da yawa daga cikin malamai suka ce a'a suka ce na farko hadisin ma da ya kawo akwai ja akan sa saboda hadisi ne mukhtalaf fi waslihi wa irsalihi hadisi ne wanda ba tabbas an yi sabani akan cewa hadisi ne mausul ko hadisi ne mursal wanda ar-rajihu fihi annahu mursal hadisi ne mursal saboda kaga ba zai zama hujja ba tunda yana da rauni akan wannan babban mas'ala ta tabbatar da wani adali ko ba wani adali bane mas'ala ce babba bai kamata a gina ta akan hadisin da ake ta taba ba akan ingancin sa ba sannan kuma suka ce waki yana nuna ba haka ba daukan wannan ilimi da yawa an samu wanda sun dauki wannan ilimi kuma ba su kasance adalan ba ashe kaga akwai bukatar a nemi bincike akan su saboda an samu wadanda in dai wajen kiyaye hadisan ne da haddasu da waye a duniya kusan in ana lissafawa su ne a farko irin su Sulaiman ibn Dawud Shazakuni amma karshe mashayin giya ne shikenan dan yana da tarin ilimi sai zama adali sai a'a wannan ya nuna dole a bincike saboda haka shi yasa Imam Suyuti ya ce wa abau sun iyadda da wannan wal jarha wat ta'dil mutlaqan ra'au to wannan kuma ya shigo ta mas'ala ta al jarh wat ta'dil al jarh wat ta'dil al jarh abinda ake nufi da al jarh shine asifan tarawi asifan ta mai riwayar hadisi da abinda zai sa a mayar da hadisin sa ko alal akalla a dan jira ba za a karba hadisin sa ba sai an ga abinda ya wakana ko an samu masa mutaba'at an samu masa shawahid shine suke cewa wasfur rawi bima yaqtadi radd riwayatihi aw tad'ifaha aw tawaqquf fiha asifan tashi da abinda zai sa a ki karbar hadisin sa kamar a ce da shi mai ƙarya ne ko a ce da shi sayyul hifz ne aw tad'ifa ko abinda zai nuna cewa hadisin sa mai rauni ne ko kuma at-tawaqquf abinda zai sa a yi tawaqqufi kamar a ce da shi majhul ne ko mastur ne kaga yana buƙatar a yi tawaqqufi sai an gano cewa hadisin sa karbabbe ne ko ba karbabbe bane to duk wanda za a sifanta da wani abu mai kama da wannan shi malamai suke cewa al-jarh بفتح الجيم ككتي الجرح الجرح ما يكون بالحديد في الأبدان كي أنفع عندك أرفي كجيو متلوني في أي كرة الجرح الجرح كما يكون باللسان في الأعراف كي أنفع عندك هرشنك كسوكي متنشن واني متنشن سيزبي شيني الجرح لذا الجرح أكي تابع الجرح با كجمو تياتي الجرح تو ياي وكنسى الجرح التعديل شيني وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته أسيفا تراوي لأبن ذي سأكر برواية أتي وأن الراوي ثقاني أمن تتشيني فأتي وأن الراوي آدليني ذي سأكر برواية شيني أكي كرا التعديل تو التعديل الجرح والتعديل أكوي الجرح والتعديل المبهم أكوي المفسر أكوي الجرح المبهم أتي وأن ميرونيني kowani ayi watsi da shi amma ba a faɗi dalilin da zai sa ayi watsi da shi ba wannan jarh ne mubham a ce wani mai rauni ne saboda da annahu sayyul hif saboda haddasa ba ta da kyau kaga wannan jarhun ne mufassar an faɗi jarhi an faɗi sababin jarhin me yasa aka soke shi saboda sayyul hif haka nan at-ta'dil ce wani adali ne saboda mutumin kirki ne mai kiyaye sallah ne mai kiyaye amana ne mai gaskiya ne mai kaza mai kaza kaga wannan an faɗi cewa adali ne an faɗi kuma dalilin da yasa zama adali to in aka kawo aljarhu wato suka ko yabo amma a dunkule ba tare da an kawo dalili ba ana karba ko ba a karba shine yace wal jarha wat ta'dila mutlaqan ay mutlaqan ay ghayra mufassar mubham ba tare da bayanin sabab ba ra'au qabulahu suna ganin za a karbe shi amma daga wa min alimin daga wanda yake masani alimin bi asbabil jarh wa ta'dil ya san abinda zai sa a soki rawi ya san abinda zai sa a yabe shi to idan mutun ya zan haka yake kamar irin su imamu ahmad irin su imamu al-bukhari irin su yahya ibn ma'in su ali ibn al-madini manyan malaman nan da sun san asbabul jarh wa ta'dil sai suka ce fulanun dha'if ba za ka ce me yasa kuka ce da'if bane ai sun san me yasa ake cewa da'if ko ba su gaya maka ba sai da suka ga abin sannan suka faɗa suka ce idan dai har mai cewa wane mai rauni ne ko wane amintacce ne mutum ne da ya san dalilin da yasa ake cewa wane mai rauni ko amintacce kawai za a karba an gane ay ra'au qabulahu min alimin bi asbabil jarhi ala al asah amma wannan ita ce magana mafi inganci ma'ana akwai wata magana da ba wannan take maganganun uku ne ko ma hudu akwai wadanda suke gaban yuqbalu al-jarh wa ta'yuqbalu at-ta'dil min ghairi dhikri as-sabab idan dai mutun zai kawo ya ce wane adali ne to a karba ko bai faɗi sabab ba amma in zai yi suka sai ya faɗi dalilin suka suka ce saboda asbabu ta'dil suna da yawa dalilin da yasa ce mutun adali ne suna da yawa in aka ce sai ya zana su sai yayi ne ma yana bayani bai kare ba yace maka yana sallolin sa biyar bayan haka duke sai yana fidda zakka kuma na san ya je haji kuma na san yana kula da zumunci na san yana kaza sai ya ta zana maka abu saboda da yawa ba su kare ba amma shi sababul jarhi zai iya zama abu daya ma kawai ya zama ya rushe mutun ce ai na san shi makiyayi ne shikenan ko bai kara gaba ba suka ce to idan at-ta'dil ne zai iya kawo shi a dunkule a karba amma in suka ce to sai ya faɗi dalilin da yasa saboda faɗarsa ba zai yi wahala ba an gane suka ce sannan kuma akwai wanda za su yi sukan idan suka yi sukan in aka ce ya yi bayanin abin da yasa ya yi sukan sai ya faɗi abin da ba a sukan mutum dan wannan ma'ana sai ya faɗi sababin da bai kai ya yi sukan ba to inda an kyale shi haka kawai da ya yi sukan aka karba a haka ba a faɗi a ji dalili ba to sai a tafi a yi ta sukan mutum alhalin kuma abin bai kai haka ba akwai sanda aka tambayi Shu'ba me yasa ka daina karbar hadisin wani wane aka faɗi sunansa ka daina ka duka watsi da hadisansa ba ka yarda da su sai ya ce li'anni ra'aitu yarkudu ala birzawn na gan shi yana gudu ya hau wani ingarman doki yana ta gudu to dan ya hau doki yana gudu kuma shi kenan sai ka soke shi albirzaun shine nau'i ne na doki wanda ɗaya daga cikin iyayensa alfadari ɗaya doki sai tana ake samu kamar alfadari ɗaya jaki ɗaya doki sai a samu alfadari to shi kuma birzaun ɗaya doki ɗaya alfadari to shine birzaun an gane to waya ganshi akan wannan nau'in dokin yana gudu shi yasa yace kai wannan ba za ka karba alitansa ba to kaga da ya fassara dalilin sukan sai ya zama ba dalili da za su saurare shi ba an gane ko sauraka suka ce idan ta'dil ne a karba ko bai yi bayani ba amma idan suka ne sai yayi bayani dalilin da yasa ya suka wasu suka ce a akasi idan jarhi ne in suka ne ko bai yi bayani ba a karba amma in ta'dili ne yayi bayani sun juya magana me ye dalili suka ce saboda wajen cewa mutum adali wasu suna wato zaka ga wani ya marerece in kaga fuskar shi kaga sai ka dauka adali ne amma da karshen yayi aka bincika sai aga ba adali bane yakfuru tasannu fiha zai iya same shi ko yana yawan sallah amma kuma shidani ne yana shan giya ko yana sace sace ko yana wasu abubuwa irin wannan saboda akwai wani lokaci akwai wadanda za su rika fakewa kamar mutanen kirki amma ko ba mutanen kirki wannan ba sani ba sai su sauri su yabe su suka ce to in ya ce adali ne sai ya yi bayani me yasa ya ce adali ne shi yasa suka ce ba a ruduwa da wannan in ta'dil ne sai an yi bayani hakanan zai iya yi wa ya nuna shi malami ne ya yi shiga ta malinta gaba daya amma ko ba malamin bane in ka dauki wannan shigar tashi da kamannin nashi sai ka je ka fada cikin abin da ba akwai Abdul Karim ibn Abi al-Muqariq al-Basri wani mutumin basra ne yana da rauni a hadisi malaman hadisi ba sa karba hadisinsa ya zo Madina wata rana Maliku yana da tsantseni wajen karba hadisi to amma sai aka ganshi yana karba hadisin mutumin tare da an san Maliku da tsantseni baya yadda ya karba hadisin wani wanda ba da aka fadakar da cewa mutumin nan fa mai rauni ne yace to ai ganin yawan zaman sa a masallaci da ƴan koke-kokensa da ƴan carbinsa da wayi shi yasa na zata cewa amintaccen mutum ne kaga zahirin sa ya kalla bai yi tunanin cewa yana da rauni ba wasu kuma suka ce duka kowanne bangare sai an yi bayani za a karba sawa'un jarh ne ko ta'dil ne sai an yi bayani in ba a yi bayani ba za a karba ba saboda kowanne za a iya samun matsala a ciki in ba a yi bayanin ba to wannan sune maganganu wasu kuma suka faɗi abinda muka karanta cewa idan a jarhi ne al-jarh wa ta'dil ana karbar su mutlaqan mubhamai ba sai an yi tafsirin su ba sai an yi tafsiri matukar dai wanda zai yi su alim ne masani ne ya san abin da yake yi Imam Ahmad Imam al-Bukhari Ibn Ma'in sauran waɗannan malaman ba za su soki rawi ba haka kawai ba su san dalilin su kansa ba sai ya ce malam yuwathaq man bi ijmalin jurih ce to amma anan matukar dai wanda aka soka an inganta shi amma aka zo aka yi masa suka a dunkule to ba za a karbi suka ba tunda ya ce za a karbi suka yabo da suka a dunkule in dai sun fito daga mutumin da yake adali sai ya to gaciya ya ce amma idan aka samu wani an ce da shi amintacce ne sai wani ya zo ya ce ya soke shi amma sukan da ya masa a dunkule to ba za a karba ba an fahimci bambanci an fahimci bambancin ko na'am ne kawai irin ta malam yuwathaq man bi ijmalin jurih mutum ne an ce da shi amintacce ne sai wani ya zo sai ya ce da shi ba amintacce ba ne za'ifi ne amma bai faɗi sababin da'af ɗin ba me yasa ka ce masa za'ifi bai faɗa ba to ba za a sauka daga wancan yabon ba a karɓi maganarsa tunda bai fassara maganarsa ba da an same shi ba a yabe shi ba rawi ne muka samu ba mu samu wani ya taɓa yabansa ba amma mun samu wani ya masa suka a dunkule to za mu ɗauki wannan suka saboda in ba mu ɗauke shi ba zai zama majhuli ne majhulin dai ma shi ba saboda ko ba mu ɗauka ba dai ba zai karɓu ba to gara ma mu ga ɗauka an fahimta an fahimci bambanci wancan ba a ma yabe shi wancan an yabe shi Imam Ahmad Imam Yahya al-Bukhari Abu Hatim duk sun yabe shi sai Nasa'i sai ya ce laysa bi thiqa kawai sai ce laysa bi thika to za mu saki maganganun wadancan mu dauki ta imam abin saboda aljarhu muqaddamun ala ta'dil a sai idan ya faɗi dalilin da yasa ce laysa bi thika mun ji wannan dalili gamsashe ne
ويقبل التعديل من عبد ومن انثى وفي الانثى خلاف منطق وقدم الجرح ونوع عدله اكثر الاقوى فان فسره فقال منه تابعون فاه بوجهه قدم من زكاه
وبشاك زعم قراكو لو لوكتي raminti goma wa qaddim al-jarha wa law addalahu aktharu fil aqwa fa in fassalahu fa qala minhu taba aw nafahu bi wajhihi quddima man zakkahu wa qaddim al-jarha wa law addalahu aktharu idan aka samu rawi guda daya mai riwaya ne guda daya amma malamai sun yi sabani aha na wuce ko wa yuqbalu at-ta'dilu min 'abdin wa min untha wa fil untha khilafun qazzukin yake cewa ana karbar yabo na cewa wani adali ne daga bawa da mace za a karbo yabon da bawa zai yi wa wani ya ce adali ne ko mace ta yi wa cewa wani adali ne wa fil untha khilafun qazzukin a game da karbar maganar mace akwai sabani da aka sani zukin ay ulim an san akwai wani sabani anan to amma yana fadar abinda yake rajihi abinda yafi karfafawa yafi rinjayarwa a cikin maganganun biyu cewa da mace da bawa an san ababin shahada akwai bambanci anan ababin shahada al abd wal unsa ana ba a karbar shaidar su mutun daya mace sai an samu biyu sai an samu biyu ina ne mimman tardauna mina shuhada fa in lam yakun rajulani fa rajulun wa imra'atani mimman tardauna mina shuhada antu dhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga an aka ce idan babin shaida ne sai an samu mata biyu saboda din dai ta manta dai ta ta tuna daya sannan kuma shi babin ta'dil ko babin abinan hadisi tausayi baya shigowa ciki ba ka nuna ga wani ba saboda kawai kamannin sa na tausayi kace wannan ya kamata dai a dan sassauta masa to kasancewa mace tana da rauni wajen tausayi ba mamaki tausaya masa ta ga cewa ya sha wahala ya yi ta neman ilimi tun tasowarsa yana da ilimi ya je can tun da ya taso bai zauna ba kawai yau ya zo kawai saboda wasu ƴan kurakurai kawai a zo a soke shi sai ta ga cewa ya kamata a dan tausaya mu bawa kallon nan to shi kuma ilimin hadisi baya buƙatar wannan baya san wannan to shi yasa suke sabani amma shi Imam Suyuti yana ga cewa idan dai har matar ta isa ta yi ilimin da za ta iya cewa wane sika ne wane ba sika ba ne wadda ni dai a ilimin hadisi ban taba ganin wani an ce mace ta wasaƙa shi ba ko ta za a fashi galibi a cikin ilimin hadisi ba za ka samu wannan ba baka cika tana karanta littafin jarhu at-ta'dil ka ji an ce wane a ce ai wance mata wasaƙa shi ko wance mata jarraha shi da afatu ko wasaqatu ni ban ma taba karanta ibaran ma sai ta yi wani nauyi haka a baki saboda ba abu ne da aka saba ji ba to amma wani lokaci su waɗannan mutaakhiru sukan kawo abu koda ba shi da waki a cikin aikace babu shi aikace amma dai koda wani zai zo ya tambaya to a san ansa dai da za a bashi kawai amma abin in ka koma littafin jarhu at-ta'dil ba za ka ga cewa akwai mata a cikin na ɗauko littafin wani lokaci da na karanta baitin na ɗauko littafin man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wat ta'dil na zahabi da ya zano su tun daga zamanin tabi'ai har zamanin sa ni ban ga ko mace ko ɗaya ba to amma dai ya kawo dai haka dai har ma wai sabani aka yi yace wa qaddimul jarha walau addalahu aktharu fil aqwa. Idan ka samu rawi guda daya malamai sun yi sabani akan kasancewarsa abin nan akan jarhin sa ko ta'dilin sa su kan sa ko yaban sa sun yi sabani, to sai yake cewa ka gabatar da su kan akan yaban walau addalahu aktharu ko da masu yaban su suka fi yawa fil aqwa a magana mafi karfi. Akwai wanda suka ce yuqaddamul aktharu, akwai wanda suka ce masu yawan za a duba a kaddamar a dau maganar su, in masu yaban ne suka fi yawa a dau maganar su, in masu sukan ne suka fi yawa a dau maganar su. To shi anan yana cewa a ko da masu suka masu yaban su suka fi yawa aka samu masu sukan ɗaya ne ko biyu ne ko kadan ne, to su za a dauka nasu. Wani yace to can baya ba ya ce mana kada a dauka ba, ba wannan yake nufi ba, wannan mas'alar daban. Wancan yana nufin an samu tawsiq sai aka samu aljarhul mubham, nan kuma an samu tawsiq an samu ta'dil an aminta an ce wani amintacce ne adali ne, amma kuma sai aka samu aljarhul mufassar, wani ya kawo suka ya ce ga kuma dalilin da yasa sukan, ko wasu sun kawo suka suka ce ga dalilin da yasa suka yi sukan, amma su kadan ne waɗancan su suka fi yawa, to ba yawan ake dubawa ba. Anan za a dubi janibin wanda ya sukan ne sai a dauke shi, saboda me suka ce shi wannan da ya sukan yana ce ma waɗancan da suka yi yaban duk abin da kuka yabe shi akai na sani, amma akwai wani abu da ba ku sani ba, ku ni na sani, ku ba ku san yana abu kaza ba ko yana da matsala kaza, ku ba ku san ta ba, shi yasa ku yaban shi, ni na san abin da ba ku sani ba. Kaga wanda yake da ƙarin ilimi ya shi yake da hujja akan wanda ba shi da wannan ƙarin ilimi, shi yasa suka ce a dau maganar sa ka a dauta masu yawan. Fa qala fa in fassalahu, yace to amma idan shi wanda yayi yaban shi wanda yayi yaban sai ya ƙara bayani sai ya fito da bayani. Fa qala, yace ko shi wanda yayi sukan sai ya fito ya faɗi ga dalilin da yasa ya sukan, shi kuma wanda yayi yaban sai ya ce minhu taba, ai wannan abin da ka soke shi ya tuba, ba abu kaza bane kake ganin ya to ai ya tuba, kuma zaka rike shi ne da wannan laifin kamar dan Shi'a. Allah ce laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, su kuma suna har yanzu suna cewa sun yi laifi sun yi laifi, ce ya tuba, Allah kuma yana karɓar tuba ko ba ya karɓa? Wallahu yaqbalu at-taubata an ibadihi wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi, saboda ya tuba, na san abin da kake faɗa ya tuba. Auna fahu, ko kuma da ya kawo ya ce ai yana kaza yana kaza, an ce min yana kaza yana kaza, ya ce ƙarya aka gaya maka, wannan abin da aka gaya maka ka riƙe ba gaskiya ba ne, ƙarya ne. Ya kore abin bi wajhihi, amma da hujja, ba kawai saboda yana abokinsa ba, yana ɗan uwarsu ko yana da suna ƴan mutunci, a'a bi wajhihi, da dalili dalilin da za a karɓa, ko dema man zakkahu, to ana sai a ɗauki maganar wanda ya yi yaban, an gane? Wato idan ya an kawo suka an kawo yabo, to sukan nan idan dai har da hujja an yi bayaninsa, to sai za a ɗauka ko da masu yaban suna da yawa, domin shi wannan da ya sukan ya kawo hujjar da ba su basanta ba. Amma idan ya kawo bayanin da ya sa ya yi sukan sai wancan ya ce to ai wannan abin da ka sa ka yi sukan ya tuba, to sai a dawo kan magana mai yabo, ko kuma ya ce a labarin da aka baka ba gaskiya aka baka ba, kaji abin da ya faru, sharri aka yi masa, kazafi aka yi masa, shikenan sai a ɗauki maganar wanda ya yayi yabo. An ce lokaci ya yi, za mu tsaya anan insha Allah sai karatunmu na la'asar, abinda muka yi na daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Idan akwai tambaya da ta shafi darussu da muka yi, ba wata tambaya can waje ba, ana iya rubutowa a bawa su waɗanda suke organizers din, in yaso in muka zo kafin mu shiga karatu sai mu duba wacce ta cancanta sai mu ansa sai a ci gaba da karatu, amma ta kasance tana da alaka da karatun da muka yi, ka a shigo da wasu tambayoyi daban ba.